يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا يو الاثنين قوم شاء يو الاثنين عشرين دبيو قوات رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة اليهود أربعين دبيار muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu tsawon rai zuwa lokacin nan ya kuma bamu damar haduwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a ta Gombe Gombe State University inda muka saba haduwa a kowace rana a cikin wannan wata mai albarka a irin yammacin waɗannan ranaku muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma muna karatu a cikin surat Maryam mun tsaya aya ta 95 a karatun da ya gabata za mu tashi aya ta 96 insha Allah muna fata Allah ya samu dashi an turo tambayoyi daga cikin su wannan bayan yayi sallama yace akalla akalla kasuru yana farawa ne daga kilomita nawa saboda akwai wanda suka yi da shi wani suka je da shi wani kauyen yankin kashere da suka zo sallah sai ya ce wai shi kasaru zai idan aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Abbas ya bayyana guraren da daga nan ake fara yin kasaru malamai da suka yi iyasta gurin shine kaman mile 48 shine kilomita ba su kai mile da yawa ba yawa to ba zan san kilomita nawa ne kai tsaye ba mile 48 dai shine kusan kilomita ko nawa ne tsakanin su wallahu alam ina masana environment da sauran abu ne so shine burdi hudu duka wannan yare ne na masana fiqhu suka kiyasta shi da burdi hudu miles 48 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyasta inda za a fara kaso to amma hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar misali in mutum ya riga ya fita a matsayinsa na mai tafiya sai ya tsaya bai karisa can ba amma nan ya riga ya fita a matsayinsa na mai tafiya kuma inda zai je ya kai kasu to koda wani abu ya tsaye da shi inda ya riga ya bar gida ya fita a gari yanzu kamar misali mutum zai yi tafiya zai je Bauchi ya kamata a yi kasu tsawon tafiya daga nan zuwa Bauchi daga nan zuwa Alƙalari ma duka za a yi kasu daga nan zuwa Kumo malamai suna sabani amma idan aka duba a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sashi malamai sun tafi kanta duk inda sunansa kawai za a ce wa mutum yayi tafiya an ce ina wane aka ce yayi tafiya to su suna ga za a abunna za a yi sallan kasu ko kuma ya ka bace daga ga abunan gidajen gari ba a hango shi sai dai wasu kun sun yi sakaci da wannan sai suka yi amfani da in sun je gona ma kawai sai su yi kasuru wannan ba ka'ida ba ne idan mutum ya zo gidansa bayan ya tafi gona aka ce ina mai gidan cewa zai yi yana gona ba za a ce masa ya yi tafiya ba to don haka zuwa gona ba ya sa a yi kasuru gaskiya in dai gonar a gari take kawai an dan fita bayan gari amma wasu sukan yi amfani da wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuru a zulhulaifa lokacin da zai tafi hijjatul wada zulhulaifa a manne yake da madina sai dai bayan garin madina ne to amma da ke ya fita dungurungun a matsayinsa na mai tafiya sai dai ya tsaya a gurin ne saboda jiran waɗanda duk za su zo su ga inda zai haraman aikin hajji ko umra to don haka yana hukuncin matafi don haka wanda zai tafi bauchi da ya je tumfure sai aka tsaya ana masa gyare-gyaren mota har azahar ta yi ya riga ya yi bankwana da gida yana tumfure ana gyare-gyaren mota in ya zo sallah kasuru zai haka nan wanda zai tafiya ta jirgin sama ya je lawanci airport airport na Gombe kenan ya je gurin sai aka samu kila ko delay ko wani abu jirgi bai zo ba har azahar ta yi idan zai sallah kasuru zai so da sunansa matafi ya riga ya yi bankwana ya kama tafiya amma a ina ne inda za a fara kasuru misali ba abun da ya tsaye da shi ya kama hanya zai tafi zuwa tafiya to inda za a fara kasuru shine miles 48 don haka duk wani gari da yake gefen wannan yake gefen garin da mutum yake to za a auna a gani nawa ne shi ne kilometers na 77.2 kilometers kilometers 72 kilometers 77.7 da ɗigo biyu sai an wuce Kaltungo Kaltungo 72 to daga nan zuwa Kashere 68 kilometers amma idan aka bi kaga daga nan zuwa Sukumo kenan ba za a yi kasuru ba shi yasa masu bin mazhabar malikiya malamai dattijai a nan an sha takaddama da su ba sa yin kasuru a Kumo saboda bai kai miles 48 ba kaga bai kai kilometer 77 ba to amma tunda kuma idan an kwatanta da hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka fadan gefan Makka daga inda daga nan za a fara kasuru shine wannan miles din burudi guda hudu to da wannan ne ake ganin cewa sai in mutum ya je gurin amma idan misali mutum ya fita matafi wani abu ya tsaye da shi in dai ya fita matafi sunansa wani abu ya tsaye da shi ko da bai kai har can ba amma da nufin tafiyarsa za ta kai can har ta wuce to daga nan zai iya fara kasuru in lokacin sallah yayi daga inda ya fita shine maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasuru a zulhulaifa yawa amma dai a sashin mazhabobi wanda ba malikiya ba su suna ganin kawai daga mutum ya fita ya bar gari zuwa wani gari kawai zai yi kasuru da wannan ne waɗanda suke kafa hujja na yin kasuru a daga nan zuwa Kumo ko daga nan zuwa Kashere duk suke yin kasuru aiwa wasu ma in sun je Debo ma suna iya yin kasuru idan ba kuma bata kai ma Kumo ko ta kai Kumo bata ma kai Kumo ba saboda haka wasu duk suna iya yin kasuru a wannan suna kafa hujja da hadisan da wayancan mazahib din suka kafa don haka ala ayi halin wanda duk ya dau abun da ya dauka wannan mai sauki ne amma dai in za a jajirce da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dole sai an bi wannan ka'idoji an je inda masafar ta kai haka wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace ya kasance ya kasance dan kalilan din abu ne yake bata masa rai waje ya kasance mai saurin fishi ne shikenan yake so yace wato dan kalilan din abu ne wai yake bata masa rai sai yayi ta fishi kuma fishinsa yakan fito fili akan kuma kowaye jin kadan bayan faruwar hakan sai ya sauko sai zuciyarsa ta yi ta nadamar abin da ya faru to amma fushin nasa dole sai an yi masa wani abu ne ko da dan kadan ne to tambayar akan ita ce tambayar anan ita ce ya ji wasu masu maganin gargajiya suna kirga irin wannan condition din nasa a matsayin cuta kuma suna ikirarin suna bada maganinta duba da hakan yake neman shawari ko yace yake neman shawari ko yace gami da taimako domin yana gudun fadawa wurin wani layi maras kyau don lalle wannan fishi shi kansa baya jin dadin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yadda mutane suke a wajen fishi wani sari'ul ghadab sari'ul fai da sauri yake fishi amma kuma da sauri yake saukowa wannan dabi'a ce ta dan adam wani shi haka yake amma sau dayawa abun da aka yi ko da ya ga abu na rashin gaskiya ko an yi masa wani abu wanda bai dace ba ko da an taba shi kadan zai yi fishi amma kuma zai sauko da sauri akwai kuma wanda sari'ul ghadab amma kuma bati'ul fai komai aka masa zai yi fishi amma baya saukowa da wuri wannan ba a son haka yawa kwata-kwata kullun yana rike da abun amma kuma nan da nan kuma yake fishi ba kuma baya saukowa ya cire abun wannan ba a son haka sannan sai kuma bati'ul ghadab sari'ul fai shi yafi kowanne alkhairi shi baya fishi da wuri kuma in yayi fishin ma kuma nan da nan ya sauko to shine yafi kowanne alkhairi amma shi ma sari'ul ghadab sari'ul fai wato mai saurin fishi amma kuma nan da nan ya sauko shi ma ba yi da laifi sosai ma'ana ba matsala sosai kamar wanda wannan ga alama ɗabi'ansa haka wannan ba wani bukata na magani ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa a ɗabi'un mutane haka akwai waɗanda su haka suke akwai kuma wanda bati'ul ghadab bati'ul fai baya fishi da wuri amma fa in yayi fishi kuma ba saukowa yawa to shi ma ba laifi da shi da sari'ul ghadab sari'ul fai kusan tafiyar su daya yawa dan haka ana bukatun dai in mutun yayi fishi ya sauko sannan yawanci malamai da suke fadin dabi'un malamai yawanci manyan malamai magabata suna da saurin fishi in an taba gaskiya da zuwanci da an dan taba gaskiya ko akai wani abun da ba haka ba suna da saurin fishi to kaga wannan saurin fishin nasu an taba gaskiya ne kuma duk wanda in dai fishin sa akan an taba gaskiya ne shi wannan ba laifi hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fishi ne in an taba gaskiya har ko a cikin gidansa don haka wannan ba laifi bane sai dai in mutum personal abu wato abu ne nasa na kansa aka taba komai aka taba sai yayi fishi to wannan kuma akwai kuskure a ciki yau in an taba haƙƙin Allah mutum ya zama mai saurin fishi wannan ba laifi ko mai saurin saukowa in an yi nadama an tuba yawa a haƙƙinsa kuma ya zama to ba safai yake fishi da wuri ba kuma yakan yafi haka ake so don haka mutum kawai zai jajirtar da kansa wajen yin addu'a yawaita istighfari shine abin da yake sauƙaƙa wannan wallahu ta'ala a'lam wannan bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce ina matsayin cewa da ladanai suke yi bayan kiran sallah assalatu bayan kiran sallan assalatu a azumi suna cewa kowa ya tashi kada ya makara har wani lokaci sukan ambaci a lokaci misali karfe uku da rabi tayi kowa ya tashi kada ya makara shin hakan yana da asali a addini a wannan yawanci wata kila sun lura da cewa makwabtan wannan masallaci akwai nauyin bacci da yawa, suka taimake su don su tada su. Yawa sun taimake su don su tada su, amma ba suna ikirarin cewa haka an yi shi ko a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma haka ake yi ba. Wannan ba haka ake yi ba, inda yake tabbatacce kawai a sunna shine a kira sallah, wanda ya tashi ya tashi. To amma wataƙila a yanzu tunda akwai ababen kayan sauti yasa suke karawa da wannan bayanin, sun kira sallah wani bai ji kiran sallah ba, nauyin bacci ya yi wa mutane yawa, wataƙila suka taimaka suke faɗi, inda ba yawan yi za su yi ta yi ba, bai dai ba dama dai a ce akwai wani nassi da ya goyi bayan su yi haka, ko babu wani asali da na san cewa an ce ana yin haka, amma sai dai na san muna da nauyin bacci yanzu. Wallahu alam, ko wannan ne yasa suke yi ban sani ba. Wannan bayan ya yi sallama ya yi fatan alkhairi ya ce, ok, mace ce ta ce tana period ne, tana al'ada, sai ya ɗauke bayan magariba, amma bata ga alaman da yake nuna mata cewa ya ɗauke ba har wajen ƙarfe 10 na dare, sai ta yi wanka. Tambayar ta shi ne, magariba da isha suna kanta ko kuma isha ne kadai? Ta ce ya ɗauke bayan magariba, duk da cewa lokacin isha da magariba suna manne. Saboda haka idan ya ɗauke, duk da ta ce ba ta ga alaman ɗaukewansa ba har ƙarfe 10 na dare, in ya ɗauke bayan magariba, in maganar azumi babu azumi, amma maganar sallah tunda rana ta faɗi lokacin sallar magariba ne, har ya zo ya jonu da lokacin sallar isha, don haka wannan lokacin sallar isha lokacin ne na larurin lokacin sallar magariba, don haka za ta yi sallar magariba da isha duka biyu a haɗe insha Allah. Amma azumi ba ta da azumin wannan ranar, tunda sai bayan magariba jinin ya ɗauke, za ta biya wannan azumin. Lokacin da ta samu kanta kuma ya ɗauke bayan magariba, za ta yi sallar magariba, za ta yi sallar isha. Wallahu a'lam. Sannan ta ce bayan sallar isha ta gama nafiloli, ta yi shafa'i ba ta yi witiri ba, sai ta tashi cikin dare, ba ta yi witiri ba sai ta tashi cikin dare, idan ta yi nafila sai ta yi witirin, to sai zama ta makara, ba ta tashi ba sai asuba, ga rakatul fajr, ga salatul fajr, ga kuma witiri, wanne za ta yi? Dama shi yasa wanda ya san yana kokwanton ba zai farka ba, kawai ya yi witirinsa tun farkon dare. In ya witiri su don farkon dare, sai kuma Allah ya kaddara masa ya tashi, ba laifi bane sai ya yi nafilfili, ba zai sake yin witiri ba, ya riga ya yi witiri, ba a haramta yin nafilfili bayan an yi witiri ba. Don haka in mutum yana kokwanto, in ya kwanta yana ga dai ya saba zai tashi, a ba zai tashi ba, kawai ya yi witirinsa, ya yi witiri, domin witiri yana da matuƙar muhimmanci a kowane dare, yawa yana da ƙarfi. To mutum sai ya yi witiri farkon dare yana kokwanto, in Allah sa ya tashi sai ƙara nafilfili, ba sai ya sake witiri ba, ba a witiri biyu a dare ɗaya. Don haka idan ta farka asuba ya yi, za a yi sallar asuba, abinda yake kanta shine sallar asuba. Idan an yi sallar asuba gari ya waye rana ta fito, sai ta yi rakatul fajr, wannan shine lokacin da ya dace ta yi. Sannan witiri kuma za ta iya yinsa a wannan lokacin bayan ta yi rakatul fajr, bayan rana ta fito, amma witirin sai zama raka'a biyu za a yi, shafa'i za a yi. Inda rana ne za a rama witiri, to raka'a biyu ake, ko raka'a hudu, ko raka'a shida. Yawa saboda ramawa take yanzu kuma rana ne ba da daddaren ba. Saka dukansu tana da daman yin su, amma sallar asuba shine wajibinta a lokacin da ake sallar asuba. Wallahu ta'ala a'lam. Tace meye hukuncin ana sallar tahajjud mutum yana riƙe da alƙur'ani yana kallo amma ba limami bane, ba limami bane yake riƙe da alƙur'ani, ya halatta a yi haka? Ya halatta, musamman limamai alarammomi waɗanda suka ƙware da karatun alƙur'ani sai mutun yake so ya rinka ganin yadda ake nutsuki wato yadda ake furta ayoyin alqur'ani din sai ya rike alqur'ani malamai suka ce babu laifi don haka mutun zai iya rike alqur'ani yana jin karanta ayoyin kamar yadda mutun yake sauraron cassette ya bude alqur'ani yana kokarin hadda don tasbihin sa ya kyautata to haka ma limaman su wanda suke karanta alqur'ani sun iya karatun alqur'ani yadda suke kiran sa yadda ya dace to sai ya rike qur'ani don ya rinka ganin yadda suke karantawa yana karuwa da wannan kuma gashi yana cikin sallah ya halatta gare shi babu laifi wallahi ta'ala ala okay wannan bayan yayi sallama yace yayi addu'an alkhairi ce menene hukuncin online business wato posting kaya a status na WhatsApp ko Facebook amma kuma mutum ba shi da kayan a wajensa idan mai so ya gani sai a je a karba masa a tura masa inda yake amma akwai yarjejeniya tsakanin mai kayan da mai posting kayan mutum ya kamata ya ce shi mai talle ne wa wani yawa ya ce akwai kaya a gurin da zai karɓo wa mutane mai kayan ya ce farashinsa kaza kuma ga kalan kayan idan mutum yana bukata bai san wancan mai kayan ba tabunsa za a zo amma ya ce shi mai talle ne yawa yana talle ne wa wani idan aka zo wancan ya bada farashi shi haka zai faɗi farashin amma in ya je wancan watakila saboda ya samo masa masu sayan kaya yake bashi wani abu wannan babu laifi in wannan ne amma idan misali ya ce yana da kaya alhali ba kayansa ba ne sai ya ɗauko samfur na wani kawai ya display ɗinsu a sake su mutane suka gani suka ce nawa ne wannan ya ji farashin a can ya ƙara ya zama riba ba shi da kaya aka turo masa kuɗi ko aka turo kuɗin sayan kaya sai je ya karɓo kayan a can sannan tukuna ya zo ya tura wa wannan wannan akwai garari a ciki saboda haka wannan bai halatta ba yawa da yawa mutane ana yin wannan a zamanin yanzu amma akwai kurakurai akwai garari wanda bai halatta mutane su yi haka ba amma in yi tun farko ya faɗa kawai kaya ba a ƙasa yake ba a hannunsa ba amma ga irin kayan za a iya samu shi zai kai mutum ko zai samu zai karɓo wa mutum farashin da wancan ya faɗa kuma shi ba zai ƙara ba haka zai sayar to wannan shi ne ƙa'ida wallahu ta'ala a'lam za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 96 cikin surati Maryam muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ولتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد
Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai sai yaj'alu lahumur rahmanu wudda tabbas Allah subhanahu wata'ala zai sanya musu karbuwa da kaunuwa a cikin sama da ƙasa bayan shi kansa Allah ya so su Allah zai sanya musu so na musamman daga gare shi da so na musamman daga mazauna sama mala'iku da ƙasa mala'iku da mutane haka ma sama mala'iku da dukkan halittun da suke cikinta malamai suka ce wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta a hadisin da yake faɗi cewa idza arada idza ahabba Allahu 'abdan in Allah ya so bawa a cikin bayinsa nada Jibril sai Allah ya kira mala'ika Jibrilu sai ya ce masa inna Allaha yuhibbu fulan Allah yana son wani fahibbuhu kai ma ka so shi sannan kuma ka sanar da mutane ka sanar da mala'iku gaba daya na sama da na ƙasa fahibbuhu duk ku so shi sannan kuma fayunadi jibril sai mala'ika jibril yayi shela sai inna Allah ahabba fulanan lalle Allah yana son wani fahibbuhu kuma ku so shi sannan fatuza'u lahul qabul fil ard sai a sanya wa wannan mutumin kaunuwa wato soyuwa a doron kasa saboda Allah yana son sa Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana cewa gurgudun yanda bawa yake kusatan sa shi kuma yake ninninka kusatuwa zuwa ga bawa Allah subhanahu wata'ala ya fadi a hadisul qudusi bawa bai Allah subhanahu wata'ala yana son bawa ya kusatu zuwa gare shi ta hanyar yin abinda Allah ya farlanta masa amma ba zai gushe ba shi bawa yana kusatuwa zuwa ga Allah bin nawafil wato da nafilfili hatta uhibbahu Allah ce har na so wannan bawa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'u'idannahu aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam wato bawa yana kusatuwa zuwa ga Allah mafi soyuwa a gurin Allah shine bawa ya kusatu zuwa gare shi da abin da ya farlanta wa bawa salloli biyar azumi wata ramadan zakka in ya mallaki dukiyar yin zakka yin hajji in ya samu daman yin haka waɗannan in mutum ya tsaya a kansu Allah yana son haka saboda shi ya farlanta wa mutum ko mutum ya tsaya yana yin su amma bawa zai kusatu zuwa ga Allah ta hanyar yin nafilfili nafil shine nafila ita ce ƙari wato ba abin da aka ce wajibi ba a'a ya ƙara akan abin da yake na wajibi shine annafila annafila bi ma'ana az-ziyada to idan bawa yana kusatuwa zuwa ga Allah ta hanyar yin nafilfili to sai Allah ya ce sai ya so shi sai ya so wannan bawan idan ya so bawan kuma sai ya zama shi yake kula da idanuwan wannan bawan duk abin da zai gani sai ya zama abin da zai yarda da Allah ne in ya ga abin da Allah bai yarda da shi ba nan da nan zai gusar da idon sa daga nan saboda Allah yake da iko akan idanuwan haka nan kunnen sa haka nan hannayen sa kai har Allah subhanahu wataala yace sai akai matsayin ma idan dai wannan bawan ya roki Allah abu take kawai Allah yake bashi idan kuma bawan ya nemi tsarin Allah akan wani bala'i ko damuwa take Allah yake bashi tsari to wannan shine yake nuna soyayyen Allah ga bayinsa shine malamai suka ce duka wannan hadisi suna fassara wannan aya innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ai imani da aiki na kwarai suna sa bawa ya zama abun soyuwa a gurin Allah kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mattakaza Allahu ibrahima khalilan illa li it'amihi at'am wa ifsha'ihi as-salam wa qiyamihi bil-layli wan-nas niyam abun da yasa Allah ya riki annabi Ibrahim ya zama khalilur rahman waɗannan muhimman ayyuka guda yakan yi sallama ga kowa in ya zo wulgawa sannan kuma yakan ciyar da abinci ga mutane sannan kuma yakan tsaya da daddare yana nafilfili a lokacin da ake bacci to kaga waɗannan duka ayyuka ne muhimmai masu girma da annabi Ibrahim ya dimance su sai Allah subhanahu wataala ya rike shi ya zama majidadin Allah shalelan Allah to ashe aiki na kwarai bayan imani su suke sa mutum ya zamanto abun soyuwa a gurin Allah shi yasa akwai wasu daga cikin bayin Allah idan suka yi addu'a take Allah yake karba saboda sun zama masoya a gurin Allah Allah yana son su yana ji da su Allah baya kunyata su saboda son su da yake yi baya kunyata su in sun ce kaza sai Allah yayi wannan abu abinda suke so sai Allah ya zama a gurin to saboda haka shine إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا التي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا التي فإنما يسرناه للي يد لمريك يسرناه من سوق إيشيشيوى شيء القرآن بلسانك ده حرشنك يا محمد صلى الله عليه وسلم شين حرشن لا ربشي ما في حدا yaruka da larabcin kansa shine harshen Quraysh. Harshen Quraysh shine larabcin da yafi kowane larabci, yafi kowane yare da Allah ya halitta hada ma'anonin wato da Allah yake nufi. Kusatuwa zuwa ga ma'anonin bayanin Allah subhanahu wata'ala, babu yare da lahajan da zata hada shi irin lahajan Quraysanci. Shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da larabci da Al-Qur'ani da harshen larabci, kuma ya zabi lahajar Quraysh. To shi yasa sai Allah ya ce fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Ka sani cewa mun yassare shi, mun saukake wannan Al-Qur'ani bi lisanika da harshenka na Quraysh, litubashshira bihi al-muttaqina, don ka samu daman albishir da shi wannan Al-Qur'anin kai wa muttaqin, wato masu tsoron Allah albishir. Wa tunzira bihi qauman ludda, ka kuma yi gargadi da shi wannan Al-Qur'anin qauman, wasu mutane waɗanda suke ludda, karkatattu, karkatattu waɗanda suke ba sa kan daidai. Samun daman a isar da sakon Allah, babu yaren da Allah subhanahu wata'ala cikin yarukan da ya halitta, babu yaren da ya kai lahajar Quraysh taro ma'anoni da isar da sakon Allah a gane. Shi yasa da aka saukar da Al-Qur'ani da harshe na Quraishanci, larabci Quraishanci, ya zamanto ana iya fassara shi da kowane yare. Duk yaren duniya wanda duk yayi ilimin Al-Qur'ani zai iya fassara shi da yaren da yake ji. Waɗanda duk suke jin yaren za su iya fahimtar sakon Allah da ake isarwa, sabanin dukkan sauran yaruka. Da wasu yaruka ne aka saukar da Al-Qur'ani da sun zama a takaice, wasu yarukan ba za su fahimci abin da ake faɗa ba, don ba za a iya fassara su da wannan yaren ba. To shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya sa yake cewa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyin mubin, lisanin arabiyyin mubinin fasihin. Afsahul lugha shine lughatu Quraysh, afsahul lugha kenan lughatu Quraysh. Shi za da Uthman radiyallahu ta'ala anhu yazo jam'ul Qur'an, da zai tara Al-Qur'ani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake khalifanci, sai ya hado mutum uku dukan su lahajan Quraysh suke yi, daga Qurayshawa. Zaid ibn Thabit na hudunsu, shi kuma sai zamanto yana daga cikin ansari, ansarawa ne, shi ba Quraysh bane. Yace idan kun yi sabani wajen rubuta kalma, to ku yi amfani da abun da Qurayshawa suka fada. Suka rubuta Al-Qur'ani gaba ɗaya suka taro shi, ba inda suka yi sabani sai kalimatu tabut. Kalimatu tabut din nan shin ta'un maftuha za a rubuta ko ta'un marbuta za a rubuta? Shi Zaid ibn Thabit yana ganin ta'un marbuta, su ko suna ganin ta'un maftuha. Shi sai a rubuta ta da ta'un maftuha wacce take bude, kamar yadda yake a cikin Al-Qur'ani, tunda shine lughatu Quraysh. Don haka lahajan Quraysh shine aka saukar da Al-Qur'ani da shi, so da shine gamammen lahaja wanda zai iya bada kowane irin ma'ana da kowane irin yare in aka zo za a fassara Al-Qur'ani. To shine Allah yake fadi fa innama yassarnahu bi lisanika, kuma akai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi, duk da cewa kana ummi amma lahajar sa Quraishiya ce, da Allah subhanahu wataala ya saukar masa da Al-Qur'ani sai zamanto yana magana da afsahul lugha. Don haka Allah subhanahu wataala yace yayi haka ne litubashshira bihi al-muttaqina, don kai albishir ga waɗanda suke masu tsoron Allah, da cewa in sun koma lahira bisa abinda suke kai na tauhidi da biyayya ga Allah, to za su samu aljanna. Wa tunzira bihi qauman ludda, kai gargadi da mutane da suke karkace suka ibin Allah, cewa su kuma in sun koma ba su tuba ba za su koma wuta, Allah ya kiyaye. Sai Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Wa kam da yawa ahlakna muka halakar qablahum, tun kafin zuwan al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun halakar da yawa alqariyu, jama'a da yawa sun kauce wa Allah, Allah ya halakar da su aka sake wa yansu, wa yansu ma suka zo suka yi saba wa annabawan su, su ma aka halakar da su aka tsere da mu'minai, da haka nan har aka zo ga wannan al'umma ta ƙarshe. Shine Allah ke fadi su mai da hankali su bi Allah. Allah ce da yawa mun halakar kafin zuwan su min karni, na karnoni daban-daban. Hal tuhissu minhum min ahadin, shin yanzu kana jin wani motsi na waɗanda aka halakar tun da can akwai wani motsin alamarsu da ya saura babu ko da an ga wani abu na su da ce da na wayin can ne da su wani sun rayu a guri kaza amma wani motsinsu yanzu a ji suna wani motsi babu shi hal tuhisu minhu min ahad shi akwai wani motsinsu da kake ɗan ji a jikinka aw tasma'u lahum rikza ko ku kana jin wani sauti rikza wani sauti wanda yake ake ɗan jinsa ko da ɗan kaɗan ne ba a ji duk al'ummomin da suka shuɗe sun shirya kenan sun tafi ba a jin motsinsu ba a jin ƙaran sautinsu domin mai sun riga sun ƙare sun gama rayuwa haka nan ko da wanda ya rasu yau ne inda aka ce ma mutum ya rasu aka kwantar da shi cikin kabari to an ji ma mutum ya je ya kasa kunne ba zai ji wani motsi a inda wannan mutumin yake ciki ba balle ya ji wani sauti to balle kuma alƙaryun da suka shuɗe tun da can saboda haka duk wanda ya tafi ya tafi kawai in ya yi aiki na ƙwarai yana can yana cikin ni'ima sakamakon aikinsa na ƙwarai a cikin ƙabarinsa in ya yi aiki saɓanin na ƙwarai yana can yana cikin bala'i Allah ya kiyaye mu don haka mu tabbata mun riƙe Allah mun bi Allah mun yi aiki na ƙwarai wanda suke da iyaye a raye su kyautata wa iyayensu wanda iyayensu suka rasu su yawaita addu'a wa iyayensu Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu baki ɗaya wannan shine zai zamanto mutum ya tara aiki na ƙwarai sannan kuma ya samu lada in ya kwanta a cikin kabarinsa ya kwanta cikin ni'ima Allah ya kwantar da mu cikin ni'ima wannan ita ce ƙarshen suratul maryam insha Allah ta'ala za mu shiga sura ta gaba ita ce suratul qaha muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace now kafin mu shiga wannan suratul qaha mun karanta a cikin suratul maryam tun farkon sura din yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci tarihin zakariya annabi zakariya sannan da yadda ya samu da annabi yahya shi ma annabi yahya ya zama annabin Allah da irin abubuwan da muka karanta na falalolin su da darajojin su a cikin suran sannan mun karanta tarihin maryam mahaifiyar annabi isa wacce ita yar imrana ce wadda Allah subhanahu wataala ya sanya ita ce za ta haifi annabi Isa ba tare da tana da miji ba yadda mala'ika Jibril ya zo gare ta bisa umarnin Allah sannan ya yi busa a gare ta ta samu juna da izinin Allah ta samu annabi Isa ta haife shi cikin tsari na Allah sannan kuma mun karanta cewa yanayin da ta sha na gwagwarmaya sannan kuma da annabi Isa da ta haifa ya yi magana yana jinjiri dama Allah ya yi alkawarin da shi ɗan da ita mahaifiyar ayoyi ne Allah ya nufin sanya su sannan mun karanta matsayin annabi Isa alaihi salam mai biyayya ne ga mahaifiyarsa kamar yadda muka karanta annabi Yahya mai biyayya ne ga mahaifansa to haka nan muka karanta tarihin annabi Ibrahim shi kuma ya sha fama da mahaifinsa ma'abucin bautan gumaka shine Azara daga ƙarshe suka rabu shi yana kan bautan gumaka shi mahaifin annabi Ibrahim yana kira zuwa ga bautar Allah tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta Allah ya bashi ƴaƴa annabawan Allah sune annabi Isma'il wanda shi annabin Allah ne kamar yadda a lokacin da muke cikin ayoyin mun tabbatar cewa annabi Isma'il shine kaka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga tsatsonsa shi yasa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kama da kakansa annabi Ibrahim. Sannan mun karanta yadda Allah subhanahu wataala ya yabi waɗannan annabawa, annabi Isma'il, annabi Ishaq, annabi Musa. Mun karanta tarihinsa yadda Allah subhanahu wataala ya kira shi a gefen dutsen Tur, da kuma yadda ya nema wa dan uwansa annabi Harun a sanya shi ya zama annabi. Allah kuma ya karbi addu'a sai ya sanya shi ya zama annabi. Sannan mun karanta tarihin annabi Isma'il a takeice da dabi'unsa na kwarai, kasancewansa mai cika alkawari, sannan kuma ya kasance manzo ne shi annabin Allah, da yadda yake umartan iyalansa su yi sallah ba shi kadai kawai ba. Mun karanta tarihin annabi Idris da matsayinsa, da yadda Allah ya tafiyar da shi sama. Allah ya yabi wa'innan zuriyan gaba daya, sannan ya faɗi yadda aljanna take, da kuma magadan waɗannan mutanen bayan sun shude sai aka samu mutane kuma daga baya masu tozartar da sallah. An yi bayani akan menene ma'anar tozartar da sallah a wancan lokaci. Sannan mun karanta sifar aljanna, da yadda aljanna Allah ya tanade ta ga bayinsa, da matsayinta, da matsayin su 'yan aljanna. Sannan muka koma zuwa ga suranta ilamut hankalin mutane, zuwa ga tabbatar da tauhidi da haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, da ƙaryata waɗanda suke wato shirka wa Allah, da kuma Allah ya yi tsawa ya cika ta suran da magana akan waɗanda suke cewa Allah ya riƙida. Allah subhanahu wa ta'ala bai riƙida ba, wannan shi ne abin da yake nuna sama da ƙasa da duwar watsi suna dab da tsagewa da rushewa da niƙewa, don kawai wannan kalma da ake faɗi, mafi girman kalma da tafi kowace kalma muni, jingina ɗa ga Allah. Sannan a yau muka karanta yadda Allah subhanahu wataala yake faɗin muminai waɗanda suka yi aiki na ƙwarai matsayinsu a gurin Allah, da yadda suke zamantowa ababen soyuwa a gurin Allah, ababen soyuwa a gurin mutanen kirki. Sannan muka cika suran, shine muka shiga suratul Taha. Ayoyin da aka karanta yanzu na farkon suratul Taha su ne ayoyin da Umar radiyallahu ta'ala anhu ya karanta bai musulunta ba, lokacin da yake nufin tafiya ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a huta, yana tsakiyan tashe na kafirci da kuma gwarzantaka a garin Makka. Yake alfaharin zai je ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya yi karo da kabbab, aka dawo da shi gida zuwa ga ƙanwarsa, ai ita ma ta musulunta, mijinta ma ya musulunta. Ya zo zai fara da su, kafin ya je sai ya ji suna wani karatun alkur'ani, da suka ji motsinsa yana shigowa, shi malamin nasu ya je ya ɓuya. Ita kuma lokacin da Umar ya zo ya ce me suke yi, ta ce karatun alkur'ani, ya ce ta bashi ya gani, ya ce ai shi najasa ne. To daga ƙarshe dai da ya karɓa yake karantawa Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, har zuwa ayoyin da aka karanta yanzu, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Sai gane cewa wannan magana ba ta mutum bace, wannan magana ce ta Allah, domin fusaha da balaga da abunda ayoyin ke faɗi wato sun fi ƙarfin hankalin ɗan adam. Sannan kuma suna cike da fusaha da kafa hujja da suke tabbatar da cewa Allah shine Allah. Da aka ce ina Muhammad yake, aka ce masa yana gidan Arqam ibn Abil Arqam, a can yake ɓoye da waɗanda suka musulunta tare da shi. Da aka shi ma ya ce a nuna masa, bari ya je ya musulunta, ya je ya musulunta. Waɗannan ayoyi na sadrul Taha, wato farkon suratul Taha, ayoyi ne masu girman gaske waɗanda suka tabbatar da tauhidin rububiyya da tauhidul asma wa sifat, da kuma tabbatar da tauhidul uluhiyya, wanda wannan su ne dalilin halittar bani Adam, kai dalilin ma halittar duniya gaba ɗaya shi ne don tabbatar da tauhidin rububiyya da tauhidul asma wa sifat da kuma tauhidul uluhiyya. Sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Taha bayan bismillahir rahmanir rahim. Taha malamai wajen fassara wannan wasu suka ce fassaransa ya rajul, wato ya rajul, ya kai wannan bawan Allah. Wasu suka ce fassaransa ya Abdallah, ya kai wannan bawan Allah. Wasu malamai kuma suka ce fassaransa suna ne daga cikin sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Taha kaman an kira annabi sallallahu alaihi wasallam. A amma dai shi ma aka ce kawai yana daga cikin huruful muqatta'a. Magana mafi inganci da rinjayen malamai ke kai shine Allahu a'lamu bi muradihi bi, kawai Allah shine ya san abin da yake nufi da haƙiƙanin wannan huruful muqatta'a. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir a wajen wannan aya sai ce huruf tana daga cikin huruful muqatta'a, yace shi kuma huruful muqatta'a mun yi magana a kansa tun farkon suratul baqara, mun faɗi iya abin da ba buƙatan sai mun sake maimaitawa, kawai haka ya faɗa a ƙarƙashin wannan guri sai ya wuce. To wannan sashin tafsirai su suke kawo wannan, wasu ma sun tafi daga cikin mufassiri cewa kawai Taha suna ne daga cikin sunayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma dai kamar yadda aka yi faɗa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, Allah ce bamu saukar da alqur'ani gare ka don ka sha wahala, ka wahalar da kanka ka kasa zaune tsaye ba. Wasu malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo saukar masa da alqur'ani shi tsoro yake kar wani abu ya kubuce bai kiyaye ya haddace ba, shi sa kafin malaika Jibrilu ya gama fada sai ya fara fada, sai Allah ya ce masa a'a la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana. Sai aka ce masa ka daina gaggawa, kar ka rinka motsa harshenka wai kana son kana gaggawa ka rike kafin shi malaika Jibrilu ya gama fada, a inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ku taro maka alqur'ani wannan aikin mu ne inji Allah, wa qur'ana sanan karantar da kai shi iya karanta shi yadda ya dace wannan shi ma aikin mu ne. Kaga yanzu ba ga shi har mutane ma suna haddacewa wannan, yanzu idan mutum ya ce kawai shi dabarar sa ne ko nacin sa ne bai sai ce ba, wani ya fi shi naci amma ina bai haddace ba, wani yayi naci ya bar garin su ya je yayi shekaru yayi kaza yayi kaza ya dawo, amma izu goma ba zai iya karantawa, izu goma ya karanta izu goma ba zai yi ba, kullum wani bai wuce izu biyu ba yayi duk abin da zai yi. A Allah subhanahu wataala bai tara masa alqur'ani ba, wani kuma yana nan a gidansu ya je boko da safe ya je islamiyya da yamma da haka kuma gangaren ya dama gangaren, ka gani bai rasa wancan bai rasa wancan ko bai bar garin su ba amma ya haddace alqur'ani iyakan kwarewar haddacewa. To kaga wannan zalika fadlullahi yuti man yasha, da haka inna alaina jam'ahu wa qur'ana, da haka aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai daina gaggawan fada. To daga nan kuma sai muraja'an hadda, kuma saukar masa alqur'ani an tafi gashi yana haddace a kansa amma sai ya yi, to su malamai suka ce sai ya daga kafarsa daya, kafarsa daya kuma yana tsaye da ita wai don kar bacci ko janjadi ya zo, ba ku ganin idan mutane suna haddan alqur'ani wani sai sai kaga idan ka ji janjadi yana so ya ma wani abun nan kawai sai ka tashi sai ka dan tafi can ka dawo can ka tafi can ka dawo can, za ka ga mutum kafin a ce ma ya haddace alqur'ani ya zama gangaren ko yana alarama ko yana tarawihi ana abu nan ka tambayi sau nawa kwana a masallaci ba zai iya faɗa ba, wani ma ya sha bulala da yawa, wani ya sha kwana a makarantansu ya bar gidansu, amma katiba da filo kullum kana kanta to sai a hankali, da dole sai ka ƙaurace mata in dai haddar da gaske ne ko namiji ko ta mace, kaga sun haddace alqur'ani sun sha ƙaurace wa shimfiɗa ana cikin bacci suke yanke baccin kawai ba za su iya bacci ba so da tilawa kawai ake tunani kaza 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 ai tai, sannan ka ga mutum ya wayi gari wani za a sa shi musabaka idan zai yi izu goma wani kullum sai ya yi izu goma nan sau goma wani sai ya yi sau ashirin, akwai wanda alarama Allah ya masa rasuwa yace bayan sun haddace alqur'ani idan yana muraja'a idan suna muraja'a kowace aya sai ya karanta ta sau dubu sannan ya je ɗaya ayar, ita ma ya karanta ta sau dubu sannan ya je ɗaya ayar, idan ya sauke sai kuma ya dauko qur'anin ya kai shi ya dawo ba tsayawa kowace aya sirr kawai aje a dawo aje da ran da aka samu matsala to tukunna kawai sai ya sake komawa sai ya sake ayoyin kowace aya sau dubu, to da haka ake abun, to saboda haka zai ya zaka ga mutum in an ce kaza shi kenan ya abun nan, to amma idan mutum ya sa kansa da izinin Allah yana addu'a sai Allah ya taimake shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a farko malamai suka ce sai ya daga kafansa daya ya tsaya akan daya, kaga inda yayi haka kam ai jinjidi ba zai zo ba shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar masa wannan aya ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani dinna litashqa don ka shiga wahala sosai ba a'a illa tadhkiratan liman yakhsha idan muka saukar maka da alqur'ani mun yi alƙawarin alqur'ani kam ya zauna tattare da kai duk abu da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sanuqri'uka falatansa to amma mu ba mu da wannan alƙawarin da Allah sauran mutane gaba daya mutum ba zai ce shi ma in ya karanta ba zai manta ba a ina ko mutum ya haddace alqur'ani yana yi yau yayi gobe yana yi yau yayi gobe in yayi sakaci na wani lokaci kwata kwata ya daina karatu mutum ba zai iya ba inda ya zama jikinsa mutum ya zauna ya yi ni bai karanta qur'ani ba ai ba bai zama shi ba kenan amma wanda yayi sakaci to ba zai san haddanta zuwa ba sai ya kamo inda yake so ya karanta yana tafiya kawai sai ji gaba ɗaya fa abun ya ki zuwa ai shi bai san haddanta zuwa ba ta zuwa yawa da mutum baya gane haddansa ta zo domin ba wani abu bane da zaka ji cewa ka laluba ba su cika ba a in kana so ka laluba ba su cika ba kamo ka ji yawa in ka kamo kana tafiya ka ji abun ya ki zuwa to daga nan sai ka fara kuka in Allah ranman gaske ne sai ya fara kuka saboda bai kamata ya neme su ya rasa ba amma in mutum baya muraja dole ya neme su ya rasa to shi yasa kullum kawai mutum ayi yake to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kai kam ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha kawai alqur'ani tadhkiratan ne wato wa'azantarwa ne da tunatarwa liman yakhsha ga wanda yake tsoron ubangiji duk wanda yake tsoron Allah alqur'ani wa'azi ne gare shi kaga tun daga farkon watan nan Allah ya kaddara muke zama anan a duk lokacin da aka karanta aya sai ka ji cewa lalle ka sake jin wani sabon karuwa kuma ka sake jin wani sabon imani ya shiga amma inda a ce yanzu maganganu ne namu ko mu ce labarin kanmu ko maganganu namu ko bayanin Gombe ko bayanin ina ba zai yiwu ba maganganu ma za su kare amma jiya ayi yau ayi gobe in ba Qur'ani ba wai sai haka da inda a ce bayani kawai ake ce haba wannan mutumin yau shi zan je gunsu ya ishe ku da surutu saboda mai bayani ne namu na kanmu sai mu ishe ku da surutu amma bayanin alqur'ani in za a shekara kullun ana zuwa maganganun ba za su kare ba sannan kuma ba za a gaji da shi ba saboda mai saboda alqur'ani ne maganar Allah ce maganar Allah ba a gaji da ita don kullun tunatar da mu sabon abu take hatta kar ka dauka wai yanzu duk maganganun da ake yin nan kafin mutum ya zauna anan bai san zai fade su ba wallahi ba za ka taba sani kawai za ka zo ka zauna ne da ikon Allah eh ka dan duba nazari an iya abun da muka yi nazari in shi ne aka ce a faɗa da tun da zuwa ya ƙare amma inda ka zo ka zauna anan Allah ne ya sa ka aiki shikenan kawai sai ta kawo ma abun amma baka taba tunanin yanzu tun kafin ka zauna baka tunanin wannan abun da muka faɗa yau ba mu taba tunanin za mu faɗe su haka jiya haka ce karan jiya haka kuma in ana rayuwa haka ne taimako ne daga Allah ba hikimar mutum ba ba wayon mutum ba ba ko ilimi ko kawai aiki ne na Allah shine Allah ya sa ka yi shikenan kake yi Allah ya sa mu yi domin Allah shikenan kawai don haka Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Qur'ani tazkiratan ne liman yakhsha kisa ba a gajiya kullum ana yi kuma Allah ya taimake mu da ikon yi tanzilan mimman khalaqal arda nan za mu tashi insha Allah ta'ala saboda wannan bayanan zuwa wannan aya Allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna bayanai ne wanda suke muhimmai na masu zaman kansu insha Allah ta'ala in muna raye nan za mu tashi muna fata Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala a'ala